الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوزامي مجلسي نقو مشابيو تشم مجالس إمو لتفسير القرآن جميكي cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau 12 ga watan Ramadan hijira ta 1447 wanda sai daidai da 1 ga watan 3 shekara ta 2026 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 18 a cikin suratul Ghafir sai tambaya ne na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم
وأنذرهم
إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثار الأرض وآثار الأرض أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب
Allah ya ce wa andirhum yawmal azifa kuma ka gargade su wannan kitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka gargade su yawmal azifa rana makusanciya idil qulubu ladal hanajir yayin da zukata suka kai zuwa makogaro kawimin suna wato masu hadiye fushi sun cika da bakin ciki mali zalimin min hamil babu wani mai taimakusanci mai tausayi ga azzalimai wala shafi'in yuta babu kuma wani mai ceto wanda za a bi shi a karɓi ceton yayin da Allah madaukakin sarki ya bayyana hisabi cewar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a wannan rana ranar da mulki gabaki ɗayansa na Allah ne a wannan rana za a yi ma kowane rai sakayya da abin da ya nema abin da ya nema ma kansa abin da ya tsururta ma kansa ranar da babu zalunci kuma Allah mai gaggawar sakamako ne, mai gaggawar bincike ne da sakamako fitabi. To wannan yana sai Allah madaukakin sarki ya biyar da shi da wa'azi kan mutum, wato ya zamanto kullun cikin shiri a cikin shiri, kullun mutum ya zamanto cikin shiri, domin wannan hisabin da ake fada abu ne wanda yake makusanci. Sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu da ranar alkiyama, ya ambace ta da sifar kusanci, yace yawmal azifa wa anzirhum yawmal azifa. Al-azifa wato daga ita daga azifa ya azafu azifar rahil azifat tarhulu ghayra an rikabana lamma tazul bi rikabina wala waka anqadi azifat tarhul lokacin ta tiya yayi ya kusa. To ranar alkiyama makusanciya ce, domin kowa ya mutu alkiyamar ta tashi, ita ko mutuwa tana kusa da mutum, dan ba abin da yake ta gaggawa, ba abin da yake ta saurin samu, kowane abu babu tabbar zaka same shi, amma mutuwa nan da nan zaka hadu da ita, sai dai ajalin bai zo ba. Dan haka ta wannan sifar ranar tashin alkiyama makusanciya ce, a kusa take. Domin idan ma aka umma mutum bayan ya mutu tsawon shekarun da ya yi a cikin kabari, idan ya tashi za a tambaye su qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adil. In aka ce shekara nawa kuka zauna a cikin kasa, sai ce ai a bayan kasa, sai ce mun zauna wuni daya ko rab ko wani sashe na wuni. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. كما ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما. وتغباكي اي رايوه الدنيا ده زمن كبرن انا القيامه اذا اكا انا تنبيا تيكجي ne amsar shine wanda suka fi wanda suka fi wato kan hanya shine ma wa'anda aka ba su ilimi da imani za su ce ai zaman da kuka bi suna waktu bai suna kwana daya ba. Kaga kenan gabaki daya ta zamanto makusanciya ranar tashin alkiyama, wannan daya daga cikin sunayen ta kenan. Sannan Allah ya sifanta ita wannan rana yaya za ta kasance, yace idul qulubu lad al hanajir, zukata sun kai sun zo zuwa makogaro, nuni akan tsananin tsoro. Tsananin tsoro ya wato kamar zuciyar ta bar inda take, tana kokari ta fito dan ran mutum ya salwanta, sai idan ta zo makogaro sai a tare ta ba za ta tafi ba, amma ta bar wajen ta saboda tsananin tsoro. Hali ne na zuciya, hali ne na dan adam yayin da tsoro yayi tsoro, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta halin sahabbai lokacin yakin Ahzab, wa izzabatil absar wa balagatil qulubul hanajir, yayin da wato gannai suka kauce, wato suka kafe suka kauce sabu sun kimauce, balagatil qulubul hanajir, zukata suka kai zuwa ga makogaro, wato sun cika da tashin hankali. To tashin ranar tashin alkiyama haka take. Kazimin kuma ma'abuta wannan zukata suna masu wato cike masu cike da fushi, fushi ya cika su, baƙin ciki ya cika su, ƙuncin rai ya cika su saboda tashin hankalin wannan rana. To a wannan rana azzalimai nan an jamma, wato an yi su da jam'i dukkan masu launi masu sifar zalunci. Duk da yake zalunci in aka yi itlaƙinsa ana nufin zaluncin kafirci da shirka, amma nan Allah ya haɗa shi domin duk wanda yake ya zalunci kansa a wannan rana, to haƙiƙa yana cikin tsanani, sai dai in ya haɗu da rahamar Allah, ko da wanda yake ba kafiri ba, in ba dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da ceton bayin Allah ba, ya samu ceto. to amma anan da aka kore ceto din ya nuna waɗanda ake nufi sune azzaluman da suke sun zalunci kansu da kafirci da shirka azzalumai a wannan rana ba su da wani alhamim alhamim shine wato alqaribul mushfiq makusanci wanda yake kuma mai tausayi kamar yanda Allah madaukakin sarki yake ambata sifar tashi ranar tashin alkiyama kama lana min shafi'in wala sadiqin hamim yanzu babu masu ceto a gare mu babu wani aboki babu wani wato sadiqi dan wato mai gaskiyar soyayya hamim kuma mai tausayi to shine kama anan Allah madaukakin sarki yace ya kore musu mai tausayi makusanci wala shafi'a babu kuma wani wanda yake mai ceto wanda yake zai nemi alfarma wanda za a karbi wannan ceto nasa wato domin ceto idan mutum kaje kai nemi ceto da wanda yake ba za a karbi cetonsa ba mai amfanin ceton ka nemi alfarma daga wajen wanda ba za a karbi alfarmar tasa ba wato koma da suna cewa ma a kaddara za su samu masu ceton to amma ba waɗanda za a bi su bane domin ceto a wajen Allah ba ceto bane wajen halitta shi ceto a wajen Allah sai ga wanda Allah ya so sai kuma bayan ya bada izini ga mai yin ceton ya yi ceton don wanda zai yi ceton wanda yake ganin yana da alfarma in ba da izinin Allah ba ba za su yi ba man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni to kuma ranar alkiyama mala'iku za su yi ma za su gaya ma azzalumai kafirai cewa wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka taqatta'a bainakum dhalla 'ankum ma kuntum taz'umu ba ma ganin wato masu ceton naku waɗanda kuke riyawa kuke cewa su ne abokan tarayyar Allah wato a nan duniya an yayyanki a tsakaninku babu saduwa a tsakaninku wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun to Allah ya ko wannan a cikin wannan rana haka nan kowa zai tashi daga shi sai aikin sa babu wani wanda yake ga wanda yake ya cuci kansa da zaluncin kafirci babu wani wanda yake zai taimake shi a wannan rana babu wani wanda yake zai nemi alfarma a kyale shi sannan Allah ta'ala ya ce ya'lamu kha'inatal a'yun shi Allah yana sanin kha'inatal a'yun wato ha'incin idanuwa shine satar kallo yana sanin satar kallo wama tukhfi sudur da kuma abinda kiraza suke boyewa sune zukata abinda yake a boye a cikin zukata wallahu yaqdi bil haqq to Allah shine yake hukunci da gaskiya wal ladina yad'una min duni wadanda fa suke kira ba Allah ba la yaquduna bi shay ba sa yin hukunci da komai inna allaha huwa as-sami'ul basir lalle Allah shine wanda yake mai ji da dukkan komai na abubuwan da kowa yake fada al-basir kuma mai gani ga ayyukan kowa da ayyukan duk da suke faruwa wato yayin da Allah madaukakin sarki ya kore ma'azzalimai masu kafirci da shirka wani makusanci wanda zai ji tausayinsu ko wani mai ceto wanda yake za a bi shi a karbi cetonsa to sai Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikakken saninsa ga kowa da abin da ya yi a wannan rana shine ya san hatta abin da mutum yake na satar kallo da satar kallo ka san tana satar kallo ne yayin da take tsammanin ba wanda zai ganka tana satar kallo don ganin abin da bai halatta ka gani ba ko abin da ba a so ka gani ko kuma don aibata wanda ba ka so ya ga kana aibata shi wato ka sanyi shi ne wanda muke cewa sigina kai sigina wato ka aibata wani da gamzu da zumbe da ya fice da irin waɗannan motsi da ake yi da gaɓoɓi domin nuna aibi ga domin wulakanta bayin Allah da aibata su da yi musu izgili wannan yana daga cikin sifar ha'inci domin mutun ya amince maka cewar yayin da yazo wajenka yace assalamu alaikum sai maka sallama saboda haka ya amince maka amma kai kuma kana hada ido da wani ka saci kallo lokacin da baya kallon ka ka aibata shi da idanka dan ka nuna kan cewa wannan gashi ko kuma abinda ba a so ka gani sai ka saci kallo sai ka kalla kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yace wajen tafsirin wannan ayar yace wato kamar mutum ne yayi sallama aka amince masa ya shigo gidan mutane to a cikin gidan akwai kyakkyawar mace a ciki sai ya saci kallo yayin da ba wanda yake ganin sa sai dan wulkita ya ganta daga ya ga za a gane shi sai ya dawo in ga ta aka sake jimawa sai ya sake wulkitawa ya ganta yayin da ya ga cewa za a gano shi sai ya sauri ya dawo ai ba komai yake ba to Allah yana sanin wannan kaga ya koye mu kowa da bai sai koye bai koye mu Allah ba alhali a lokacin nan shine kuma Ibn Abbas ya ci gaba da cewa kuma ya san wannan suke sudo abinda zukata suke koyewa domin Ibn Abbas ya ce wato a lokacin nan da yake wannan satar kallon yana suranta ina ma da zai ga tsaraicin ta to wannan tunanin nasa Allah ya sani Allah ya sani kun ga yadda ake mana tarbiya cewar wato ka zamanto mutumin kirki zahiran wa batina wato hatta inda wato zaka sami damar yin rashin kirkin kar kai saboda ka san Allah yana kallon ka to wannan shine ainihin muntaha da gaskiyar mu'amala tare da Allah zamanto mai gaskiyar mu'amala tare da Allah to zaka addinin nan ba waɗansu abubuwa bane wanda a zahiri idan ka yi su za a ce ai shi kenan sai mai addini ne abu ne na mu'amala tsakaninka da Allah abu ne wanda yake da gaskiya ake yi da gaskiya ake yi duk an faɗa kan cewa kai kiwon wato kai kiwon tunaninka ya zamanto ya yi saiti a kan Allah da gaskiya ake yi kaga shi ne Allah ya sanar da mu wannan domin mu kiyaye Allah mai muraƙabar Allah yayin da muke yaudarar mutane muke ha'intarsu domin wanda aka amince mata ya shigo cikin gidanka bayan ya ce assalamu alaikum ka bashi aminci to sannan shi kuma ya ha'ince ka abinda ba zai tsam abinda ba abinda bai yi maka abinda ya aminta cewa ba za ka yi ba sai kuma ka je kai ka rinka kallon wato abin nan alfarmarsa ba tare da izininsa ba to wannan keta aminci ne na dan uwanka mumini ko bayan nan har ka rinka suranta abubuwa a cikin zuciyarka kana suranta abubuwa a cikin zuciyarka yayin da ka san cewa Allah yana sanin wannan abin da zukatanka zuciyarka ta koyi da wannan sakar kallon da kake yi to wannan zai sanya ka ka yaki zuciyarka ka yaki tunanin ba ka yaki abin da ba wanda yake sanin ka sai Allah na aikinka da kuma ka yaki abin da yake gudana a cikin zuciyarka wanda babu mai hangensa sai Allah wannan shine ainihin muraqaba ka buta ma Allah kamar kana ganin sa shi yasa daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da alaka da wannan qa'imatul a'yun din shine addu'ar da yake Allahumma qahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa aini minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur Allah ka tsarkake zuciyata daga munafunci ka tsarkake ayyukana daga riya ka tsarkake idanuna daga satar kallo domin ka san ha'incin idanuwa da abinda kuma zukata suka koyi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'ar ya koya ma al'umma kan cewa burin kai wanda yake hanya ce ta samun tsarki na zahiri da na batini kaga zuciya Allah ya raba domin cutar zuciya munafinci ayyuka kuwa halakar su cutar da take cikin su shine riya saboda bata su take idanu kuma a sune cutar su shine fa'imatul a'yun fatar kallo to sannan Allah madaukakin sarki sai makansa ya bayyana abin da yake ya bayyana girman sa da cewa Allah fa shine yake hukunci da gaskiya wannan hukuncin ya hada hukuncin shari'a da hukuncin kaddara hukuncin shari'a shine abin da Allah ya shar'anta na ayi kar ayi ayi kar ayi na bin yadda za a bi shari'a to wannan gaskiya ne adal ya isa cikin ya isa mutuka wajen adalci haka kuma Allah shine yake hukunci na kaddara da gaskiya abinda duk Allah ya kaddara shine gaskiya duk abinda haka Allah madaukakin sarki ya kaddara to shine gaskiya kuma akwai hikima a cikin sa sai dai ba za ka iya riskar hikimar kaddarar Allah ba to sai taran alkiyama ga ga loka ga yan aljanna Allah zai bayyana musu hikimomin kaddara sai ka ji suna tunani suna zantawa suna cewa ashe lokaci kaza da abu kaza ya faru abu kaza ya faru ashe ashe ya hikimar da ke ciki duba kissar annabi Musa da annabi Al-Khadir yanda Allah ya so ya bayyana wani abu daga cikin sirrin kaddara a ciki kaga suna su miskine da aka huda falafalansu aka bata musu shi suna takaici sun rasa abin da yake shine abin da suke neman abinci da shi suka zo suka samu sarki yana kama dukkan mai falafali suna su sai aka kyale su ba su san cewa za su riski da sarkin nan ba yayin da suka ga sarkin nan bai kama falafalansu ba ya kama falafalan sauran mutane maimakon su rasa falafali sai ya zamanto suna da damar su gyara falafalan su je su ci gaba da aiki da shi da a lokacin nan suka ce wallahi gara ma da aka hura da aka huda mana falafalan nan amma a lokacin kuma fa annabi Musa ya ce masa laqad jita kai an tiwa to haka sirrin kaddara take sai Allah ya ce wallahi yaqdi bil haqq Allah yana hukunci da gaskiya shi yasa a wajen roƙon ruwa daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ma Allah kirari da shi shine la ilaha illallah yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid babu abin bauta da gaskiya sai Allah yana hukuncin abin da yaso kuma yana aikata abin da yaso kuma ya hukunta abin da ya nufi to duk abin da Allah ya nufa gaskiya ne saboda Allah madaukakin sarki al-hakim ne waɗanda ku suke kira ba shi ba la yaquduna bi shay ba sa hukunci da komai domin su amwatul ghayru ahya matattu ne ba rayayyu ba ba sa hukuncin da komai ballantana ma a sifanta hukuncin su da cewa yayi kama da hukuncin Allah to ta yaya za a yi su zamanto shuraka'u ga Allah sannan Allah yake Allah shine wato as-sami'ul basir bi ji kuma ne gani to sannan Allah madaukakin sarki yace awalam yasiru fil ard kuma me yasa ba su tafiya a cikin kasa ba yanzuru kayfa kana aqibatul ladina kanu min qablihim duk su duba su ga yaya karshen waɗanda suka kasance a gabaninsu wato waɗanda suka kasance a gabaninsu yayin da suka ƙaryata manzanni me ya faru a gare su wato su yi tafiya su gani mana kanu hum ashadda minhum quwwa su waɗancan su sun kasance sun fi su tsananin ƙarfi wa atharan fil ard kuma sun fi su yawan alaman abinda suka aiwatar a cikin ƙasa wato na gine-gine da gina garuruwa da ganuwa iri-iri da manyan gidaje da ci gaba wanda suka kawo da tsare-tsare wanda suka yi ba a akhadahumullahu bi dhunubihim amma Allah ya kama su ya rike su saboda zanubansu wa ma kana lahum min Allahi min waq babu wani mai tsirarwa daga Allah da ya kasance a gare su wannan kira ne shi kuma akan tafiya a bayan ƙasa akan aikin yin izina da al'umomi da suka gabata wato kamar yanda za ka yi Allah madaukakin sarki yayi mana yayi wa'azi da abin da zai zo nan gaba haka kuma Allah yayi wa'azi da abin da ya wuce a baya yayi wa'azi da tarihi darasi kuma wani abu na tarihi din ana sanin sa ta hanyar tafiya a cikin wannan akwai kwadaitarwa kan ai tafiya a bayan kasa domin a ga ayoyin Allah za a yi izina da su za a yi la'akari da su za a yi tunani tunani wanda zai sa mutum ya ji tsoron Allah ya koma ya zuwa ga Allah wannan shine wato alamun waɗanda suka gabata waɗanda suka gabata suka ƙaryata manzanni sun kasance sun fi tsananin ƙarfi wannan nassi ne daga Allah akan cewa al'ummomin da suka gabata sun fi tsananin ƙarfi bisa waɗanda ake karanta musu alƙur'ani hadda mu wanda muka zo daga baya wanda suka gabata sun fi mu tsananin ƙarfi sun fi mu dadewa a duniya kamar yadda Allah ta'ala yake wa amaruha akthara mimma amaruha sun rayu a cikin ƙasa fiye da yadda su suka rayu a cikin ta sai za ka ga mutum yayi shekaru masu yawan gaske sama da shekara 100 yayi a bayan ƙasa kuma sun zamanto ashadda athar wa ashadda min ashadda minhum quwwatan wa athara sun fi su kuma tsananin sun fi su kuma tsananin wato sun fi su athar shine alamun abinda suka yi a bayan ƙasa ka duba ka gama da'inu salih wanda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala yake wa in wa laqad kadzaba ashabul hijr wa innaha la bi sabilin muqim mutanen annabi lut ne amma mutanen annabi salih Allah madaukakin sarki ya basu suna wucewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la tadkhulu ala qaumin ahlakahum ala qaumin نزل فيهم العذاب او كما قال عليه الصلاه والسلام الا وانتم باكون او متباكون تركوا شيء وجهن متاني وند عذابا تفوكا اكن شيء كتي كنا كوفا كو كنا كين تو مكان كوفا النبي صلى الله عليه وسلم ده بيت في تبوك يا وكي تما دائم صالح شي ني يمكن اكي تي ما وجهن الاولى ينزا امي ده شي وجهن شاكتاوا ا قصر السعوديه وجهن كيران ان ياون بوده ايدو tourist resort ne mutane suna zuwa an yi manya-manyan hoteloli har mawaƙa ma za su zo su yi waƙa alhali kuma wannan waje annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya kar a shiga sai ana kuka ko ana tsintsiro kuka ba wai an hana zuwa ba ne mutum ya je su yayin da waɗanda suke zuwa su je su yi shagali a resort kai kuma ka je domin ka yi aiki da wannan ayar awalan ya siro me yasa ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba saboda haka kamar wannan kira ne kan ku yi tafiya a bayan ƙasa kamar bayan da Allah ta'ala ya ce qul siru fil ard tunzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl kana aktharuhum mushriki ce ne ku yi tafiya a bayan ƙasa ku duba ku ga yaya ƙarshen waɗanda yake suka gabata yake domin wannan zai nuna mana akan cewa sunnar Allah ba ta canzawa cewa mummunan cewa ƙarshen waɗanda suka kafirta da Allah shine kamar waɗannan to za ka ga yanda mutanen samuda mutanen annabi salih sure samuda wa samud wa kanu yanhituna min aljibali buyutan amini sun kasance suna haƙo suna haƙar duwatsu su haƙa su yi gidaje amintattu suna aminci saboda haka gida ne wanda yake iska ba za ta motsa shi ba ba zancen rukun kwano zai fashi ba zancen bango zai faɗi gida ne wanda yake ga shi nan ya tsaya shekaru dubunnai yana nan har yanzu yana nan gidajen haka za ka je ka gan su za ka shiga ba dai amma za ka hango su inda suke to wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi mana wa'azi da wannan domin wannan zai nuna mana kan cewar hakika abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na waɗannan kissoshi gaskiya ne domin kamar yanda Sayyidina Ali yake cewa shi alqur'ani wato akwai labarin abinda yake gabaninmu domin mu yi izina da shi to Allah maɗaukakin sarki ya ce wato Allah ya riƙe su saboda zunubansu da ya riƙe su wato ya halakar da su aka kai da cewar babu wani mai tsira daga mai tsirar da su daga Allah a gare su wannan ya nuna kan cewa Allah ya halakar da su kenan Allah ya danke su ya halakar da su yayin da Allah kuma ya halakar da su babu wani wanda yake yazo ya tsirar da su daga Allah ya hana Allah ya musu abin da zai musu me yasa Allah ya musu haka Allah yake zalika bi annahum kanat ta'tihim ruhuhum bil bayyina wannan halakarwar da Allah ya musu wannan rukun da Allah ya musu damkar da Allah ya musu bi annahum kanat ta'tihim ruhuhum bil bayyina saboda su sun kasance manzannin su sun kasance suna zuwa musu da hujjoji mabayyana shine mu'jizoji wanda Allah muka ambata kan cewa ayoyin Allah mabayyana sun hada ayoyin sararin samaniya da ayoyin abinda annabawa suka zo da shi na wahayi da kuma mu'jizoji to Allah yake saboda manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu fa kafaru sai suka kafirta fa akhadahumullah sai Allah ya bi sai Allah ya danke su Allah ya kama su innahu qawi shi Allah karfa ne wato me isar yin abinda duk ya so yayi ne matakan isa ba abinda zai gagare shi Allah karfa ne shadidul iqab me tsananin ukuba ne wato ukubar sa me tsanani ce wanda yake ba za a kamanta ta da ukubar wanin sa ba kuma ba za a iya tsira daga ukubar sa ba ba kuma za a iya jure ma ukubar sa ba ukubar sa me tsanani ce فلا يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد wannan rana babu mai azaba irin azabar sa babu mai tsori irin tsorin Allah idan Allah madaukakin sarki yayi hukuma wato hukumar sa tsaran radadi gare ta zafi gare ta to shi yasa Allah madaukakin sarki sai wa'azi da wannan domin mu ji tsoron sa to bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan al'umomi waɗanda suka gabata waɗanda Allah madaukakin sarki ya halakar da su to sai ya biyar da shi da waɗanda yake su ba su da labarin su sune mutanen annabi Musa annabi Musa da tarihin sa da Fir'auna wanda ya kasance shine ya yana daga cikin irin waɗannan jinsin waɗanda suka kasance sun fi tsananin ƙarfi kuma sun fi wato masu yawan alama a bayan ƙasa wanda su larabawa ba su da labarin annabi Musa amma suna da labarin adawa suna da labarin samudawa suna da labarin ashabur ras suna da labarin annabi Nuh suna da labarin mutanen annabi Shu'aib su waɗannan sun sani amma labarin annabi Musa yana wajen Yahudawa baya daga cikin abinda yake cikin ilimin su to sai Allah ya ware shi da ambato domin ya ambata mana shi ya ambata mana labarin sa a wannan surar saboda darussa muhimmai daga ciki darasin da a cikin darasin yadda aka kawo shi a wannan iskar tunda Allah ya ambaci iskar annabi Musa a wurare daban-daban da kuma darussa daban-daban muhimman darussa a nan shine a nuna kaidin masu kafirci yadda suke yin kaidi da kuma yadda Allah madaukakin sarki yake bata kaidin nasu da kuma hakurin waɗanda suka yi imani tsananin hakuri da tsanani da suka fuskanta da kuma yadda daga ƙarshe Allah madaukakin sarki yake ba su nasara da ba su kyakkyawar akiba saboda ya zamanto akwai cikakke akwai ban tsoro da waɗanda yake suka bi hanyar masu yin kaidi masu yin mummunan shiri da gaskiya da masu kira zuwa gare ta da kuma ya zamanto kyakkyawan alƙawari da waɗanda suka taki gaskiya suka tsaya a tafarkin Allah da tafarkin manzannin Allah salawatullahi wa salamuhu alai domin ya zamanto an ƙarfafa musu an ba su abinda da kyakkyawan alƙawari da zai sanya su su dage akan bin gaskiya yi haƙuri akan abinda yake samun su akan cewa aƙibar wannan haƙuri nasu ƙarshen wannan haƙuri nasu shine nasara to shine fa'idar wato kissoshin alqur'ani kamar yanda Allah ta'ala yake yake fada kana fi qasatihim ibratun kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak muna baka labari muna kissanta maka daga labarun manzanni abinda zamu tabbatar da zuciyarka akai wato Allah yana kissanta ma annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daga haka ma al'ummar sa ita ma ta biyo abinda yake zai tabbatar da zuciyarsa to ya karfafa shi akan abinda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi cewa hakika yana san gaskiya to sai Allah ta'ala yace
walaqad arsalna musa bi ayatina wa sulqanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sa'irun kazzab فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
نعم. الله جل وعلا يقول ولقد أرسلنا موسى. حقيقة واتو رنسوة وانا لام ان رنسوة كي الله يقول رنسوة تبت حقيقة من أيكو موسى دا آيوين. وسلطانٍ مبين بهجة مبينة الله يا رنسي بمن تارد شيء ورسول واتو قريشو بويسنا إنكار زوان النبو موسى بني أما سبو دا جاهل كرسو دا أبن دا كي تيكين لابارن تا نجسكيا واندا حتى أهل الكتاب باس بشي كي أكا سنياسو أمات أين وطن دا تيكي إنكاري واتو تمكر suna cewa ba ai annabi Musa ba sai Allah yake tabbas mun aiko annabi Musa da ayoyin mu waɗannan ayoyi sune wanda Allah ya ambata wa laqad atayna Musa tis'a ayati bayyinati mun ba mu annabi Musa ayoyi guda 9 bayyanannu sune da sandansa da hannunsa wanda zai sanya shi rahmatu sai duk da shi sai yana kyalkyali da kuma ketawar teku da wato arsalna alaihim al-tufan wal-jarada wal-basadi'a wal-qummala wal-basadi'a wal-dama ayatin mufassalat aka turo ruwan tufan da kwaki da farkwata da jini da kuma fari duk waɗannan ayoyi ne waɗanda yake kowanne mutanen fir'auna sun gani lamma waqa alaihim ar-rijz qalu ya musa du'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna ar-rijz la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il kowanne in suka gani in tabbatar daga Allah ne sai suka roka mana Allah ya yaye mana wannan annoba kan imani da kai za mu saki bani isra'il suka fi tare da kai ولما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون يايين دا اذا مكا يايي مسو wannan annoba wannan azaba zuwa ga ajali wanda yake su ba su rusuta ne da suka ce in ka yayi mana din idan hum yankutun kida suna warware wannan alƙawari da suke da Allah saboda haka Allah ya aika annabi Musa da ayoyi waɗanda yake za su tabbatar ma duk wanda ya gani cewa wannan hakika wato akan gaskiya yake domin yayin da yazo abinda suka ce da shi shine in kunta jita bi ayatin fati biha in kunta minas sadiqin in ka zo da aya ka rota kana cikin masu gaskiya haka suke ma annabi Musa kalu bala kace in saboda waye isa yazo ya tsaro fir'auna yace akwai wani allan ba shi ba yace masa rabbul mashriqi wal maghribi kuma bainahuma in kuntum ta'qilun ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakaninki in kun kasance kuna hankalta kaga ana gaya ma Fir'auna wannan yaji an ce wato kenan ana tantama da mulki abinda ke cikin tsakanin gabas da yamma da abinda ke tsakanin su akwai wani ubangijin baki ba sai ya ce la in ittakhadta ilahan ghayri
ya san kuma kariya yake tsare
ya san makareci ne yace yace la in ittakhadta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjumin in kari wani ubangijin bani ba zan sanya ka a cikin ɗan kurkuku zai kulle shi ala awalau ji'tuka bi shay'in mubin ko da nazo maka da wani abu bayyananne to lokacin nan suka ce a kawo masa aya ko da ka rubuta yazo da ayoyi wa sultanin mubin da hujja mai ƙarfi bayyananna wato hujja wanda yake dukkan mai san bin gaskiya zai shi yasa masu sihiri da suka zo su kare mulkin Fir'auna suna gani sai suka faɗi suka sujada saboda sun ga hujjar bayyananna Allah yake balam ba ja'ahum bil haqqi min indina yayin da yazo musu da gaskiya min indina daga gare mu inji Allah qalu qutlu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum sai suka ce ku karkashe ƴaƴa maza na waɗanda suka yi imani tare da shi wastahyu nisa'ahum kuma ku bar matayensu a raye kuma kaidul kafirina illa fi dalal kaidin kafire bai kasance ba face a cikin baka na'am mun kal mun yi tallake na'am wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun zuwa ga fir'aun shine sarkin misrawan qibtawa wanda ake masa laqabi a zamanin annabi musa da fir'aun kafin nan a lokacin annabi yusuf ga laqabi ake masa da fir'auna ba shi sa alqur'ani yake cewa wa qala almaliku utuni bihi ya kira shi sarki amma a zamanin annabi musa sai ya kira shi Fir'aun dan lokacin shine laqabin sarakunan Misra a zamanin Annabi Musa amma sarakunan Misra kafin Annabi Musa ba a yi musu laqabi da Fir'aun wanda yana ɗaya daga cikin abinda malaman tarihi suke zargin kan cewar akwai kuskure a cikin kissar yadda aka kissarta a cikin Bible dan a cikin Bible an ambaci Fir'aunan zamanin Annabi Yusuf da cewa shi an ambaci sarkin zamanin annabi yusuf da cewa fir'auna yace wannan kuskure ne na tarihi dan a lokacin babu fir'auna ba ai fir'auna ba to kaga babu wannan a cikin alqur'ani wanda inda alqur'ani daga bible aka dauko shi da sai a dauko shi hatta da kuskuren da yake ciki duk sai a kawo amma sai aka kawo kamar yadda Allah ta'ala yace inna hadhal qur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yaqtalifu wannan alqur'ani yana gaya ma bani isra'il maskiya abu ulidewa daga abubuwan da suke sakani a ciki wanda suke takani a'a daidai ne a'a ba daidai bane alqur'ani sai yazo da daidai to wa hamana shine prime minister din fir'auna na inna fir'auna wa hamana wa junuduhuma kanu khatiin shine wanda yake wato gudanarwa shine prime mai zartar da shine mai ministoci karkashin sa prime minister wa qarun ka shi yana daga cikin mutanen annabi Musa bani isan bani isra'il ne amma sai ƙaryata annabi Musa ya tafi gidan fir'auna ya tara dukiya inna qaruna
to baga
na'am inna qaruna kana min qaumi Musa fabaga alayhi shi qaruna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa fabaga alayhi na habib ne na'am yana daga cikin bani isra'il fabaga alayhi sai yayi zalunci akan su ya ƙaryata annabi Musa saboda haka yazo din ya ci daula tare da fir'auna har yi shine mai takama da dukiya yana gan innahu ana har mutane in sun ganshi sai innahu la zuhawwin azim hakika wannan mai babban rabo ne ya fita a cikin mutane fi zinatihi a cikin adansa to Allah ya aiko annabi Musa zuwa gare su saboda su ne shuwagabannin fata an keɓance su da ambato saboda su ne jagorori kamar gare su aka aiko annabi Musa domin in sun yi imani duk mutanen za su yi imani kamar yadda kuma da suka yi imanin mafiya yawa ba su yi imani ba to da ya zo sai faƙalu sahirun kazzab sai suka ce wannan wato mai sihiri ne makaryaci wanda yake shine al'adar al'adar masu ƙaryata manzanni kadhalika ma akal ladina min qablihim min rasul illa qalu sahir aw majnun haka nan yake duk waɗanda yake waɗanda ba wani manzo da yazo ma waɗanda suka gabata a ce sun ce wannan wato sahir ne dan dabo ne ma'ana matsafi ne majnun kuma mahaukaci haka nan suka ce ma annabi Musa wanda yake suna faɗan wannan ne domin su wasa da hankalin mutane kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma fir'auna fastahaffa qaumahu fa'ata'u yayi wasa da hankalin su sai suka bi shi kun ga kamar shine uslubin media in media kenan kai amfani da media dan ka canza tunanin mutane ka juya tunanin mutane yanzu kaga makiya addinin Allah abinda suka koyi kenan wajen bayan da duniya ta tashi akan ta'addancin Isra'ila akan Falastin ana ta magana kiran kisan kare dangi na Falastinawa da Isra'il take Palestinian genocide Palestinian genocide ane ma Falastinawa kisan kare dangi akan ta akan Isra'ila me suka canza wannan abin da media duk abinda duniyar musamman duniyar America take ta magana akai shine Christian genocide a Nigeria ana kisan kare da shi Nigeria ko ina magana ake a social media da suke ta turo maganganun 70 cikin 100 gwamnatin kasar mu ta tabbatar daga Isra'ila yake towa daga Tel Aviv a canza tunanin mutane ta hanyar media kun ga jagorori idan suka faɗa to sai su yi amfani da state machinery abinda suke da shi sai a yada wannan abin sai a yaudar sai a rudi mutane shine abinda fir'auna yayi fastahaffa qaumahu fa'ata'u yayi wasa ya raina hankalin su sai suka bi shi to abinda media suke yi nan su raina hankalin mutane abin ta kai shi a yarinyar da aka dauke ta daga jigawa jami'in SS ya dauke ta a karamar yarinya SS2 aka mayar da ya tafi da ita ya rinka rayuwa tare da ita har ya mai da ita kirista har ya haifar da ita ta haifa masa yaro ko yarinya daga baya an gano tana so ta koma wajen iyayenta aka hana komawa wajen iyayenta aka samu waɗansu daga cikin jaridu kuma kuɗi aka ba su suka yaɗa kan cewa da yaddarta aka kai ta amma ba su yadda su jaridar ba su kawo hirar da suke da shi mutumin ba don a lokacin ne za ka gane maganar su ta zo daidai ko ba daidai ba amma da ike abu ne da ake so a yi yawo a yi wasa da hankalin mutane a nan kasar haka zo aka yi kids in yellow wanda yake ita yari Yusuf wanda shi wannan yarinyar ita a babba ce kuma musulunta ta yi da yardar kanta da yardar kanta ta tafi amma aka ce wai ya sace ta har yanzu yana nan a kulli amma wannan da yake musulmi ne mu da yake ba mu da media bidiyar samu din ma sai amfani da ita ta yaƙe mu ya zaman to cewar ake ta wannan abu yanzu jiya nan ake magana gwamnan Gombe yake cewa yara 49 an kwashe su a jihar Gombe abin karfi da yaji ne shiga addini a je a samu kananan yara a je a sanya su a mayar da su bayi a tayar da su sai su zama kirista saboda sun yi su musuluntar da musulmi waɗanda su kafirtar da musulmi sun kasa to shi ne wai tun ƙananan yara haka za a ɗauke su ta tilas da sunan ‘yan uwanmu na nafsid ai suna zuwa suna ta kamo da yawa daga cikin su a ɗauke su a je a kai su a mayar da su taso a cikin camp a mayar da su kirista sai ka ce ba ƙasa wadda take ana da ‘yancin kowa ya addinin ba amma in su ne ake haka za ka ji hayaniya a yi ta saboda suna da a media to lalle ya kamata masu ma a ɗan social media ɗinmu da tamu 'yar media da muke da ita zamanto masu kishi yayin da suka yi haka Allah ta'ala yace falamma ja'ahum bil haqqi min indina yayin da yazo musu da gaskiya daga gare mu sai suka ce ku kashe ƴaƴayen da suke imani tare da su maza kuma ku rayar da matayen su wannan shine kisa na biyu domin ya da aka ce masa Fir'auna da masu dubansa suka ce masa akwai wani yaro da za a haife shi daga Bani Isra'il a hannunsa mulkin kabila ke ce shi to duk namiji da aka haifa a kashe shi amma mata a kyale su haka ya fara yin tukuna abinda ya kunna Fir'auna ala fil ard waja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin wannan shi ne farko da yake na biyun kuma shine bayan annabi Musa ya zo yace to kuma a je a ci gaba da wannan bayan ya san cewa gashi ya zo din sai bani Isra'il suka ce qalu udina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana an yi mana azaba kafin ka zo mana da kuma bayan ka zo mana to wannan shine da suka zo suna yi to Allah sai yayi Allah sai ya faɗi wannan ya faɗi wannan jumla yace wama kaidul kafirina illa fi dalal kaidin kafirai bai zamanto ba a cikin komai face a cikin ƙasa ba za su cimma manufarsu ba duk kaidin da kafirai suke ba za su cimma manufarsu ba wannan abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi kaidin kafirai watsatsi ne kaidin kafirai watsatsi ne inji Allah saboda haka mu kyautata zato ga Allah mu tsaya tare da Allah mu kyala Allah ya yake zamu ga abin da Allah zai wama kaidin kafirina illa fi dalal gashi nan sun fara wani kaidin ko sun fara wani kaidin yanda suke yi masauran kasashen musulmi Iraki da Syria da Libya da Yemen da Sudan yanzu sun din fari Iran gashi wama kaidin kafirina illa fi dalal wama kaidin kafirina illa fi dalal wato kada duniyar musulmi fa sai da ake shekara 200 kasashen musulmi suna faduwa ɗaya bayan ɗaya generation nawa kusan uku ba san komai ba sai bala'i ga duniyar musulunci sai gashi Allah ya zo ya kawo ƙarshen abu daular mogol din da suka zo suka yi wannan abu su kansu suka zama to musulmi suka shigo cikin addinin musulunci saboda haka dududu Isra'ila shekarar ta nawa za ta yi ne ta gaba Allah zai kawo ƙarshen tuɓi muna so muna jin daɗi wai sai su dora ƙaumin mu'minin Allah ka nuna mana mu gani mu ji daɗi Allah ka nuna mana ƙarshen wannan daula a zalima da ita daular da take goyon bayan ta America kuma wannan wa ma zalika ala Allah bi ajli wa ma kaidul kafirin illa fi dalal wa qala fir'aun zaruni aqtul musa sai fir'aun kuma fir'aun yace ku kyale ni aqtul musa zan kashe musa wal yad'u rabba ya kira ubangijin nasa sabar wato a tsageranci inni akhafu an yubaddila dinakum ni ina jin tsoron zai musanya muku addinin ku ko an yubhira fil ardi al fasad ko ya bayyana barna a bayan kasa wato zai canza muku addinin ku da nake cewa ni ne rabbukumul a'la ya kawo muku wani ubangijin ba ni ba la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin kawo muku wani ilahu din ba shi ba haka yake fada shine wato ni akhafu an yubaddila dinakum aw an yubdila fil ardi al-fasad ko kuma ya bayyana barna a bayan kasa ya bayyana barna a bayan kasa shine wato yace a sakan masa bani isra'il bautar da suke yi su dena wato zamanto sun yi muku tawaye sun zamanto masu yanci sun bayyana wato tawaye ga fir'auna shine fasadi din ku zamanto ku ne manya ba mu ba shine fasadi din fatakuna lakum al-kibriya fil ard wa ma nahnu lakuma bi mu'minin to da ya faɗi wannan Allah sai ya ce ga abinda annabi Musa ya masa raddi wa qala Musa
inni
mun karanta wa qala Musa sai annabi Musa ya ce yayin da ya ji maganar Fir'aun ya ce ma mutanansa inni uzu bi rabbi wa rabbikum ni na nemi tsarin Allah na nemi tsari da ubangiji na kuma ubangijin ku min kulli mutakabbir daga dukkan mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab da baya imani da ranar sakamako wato
sai ya nemi mafaka da Allah yayin da kaji jabbiri yayi jabbirancin sa to ka nemi mafaka da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mutane suka fuskance shi idan yaji tsoron sharri wadansu mutane yace Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allah ina sanya ka a kirjinsu ina sanya ka a kirajensu kuma ina neman tsarinka daga sharrace-sharracensu wato ina sanya ka a kirajensu wato ka zamanto kai ne mai difa'i kai ne mai mun garkuwa kai ne mai mun kariya daga gare su kuma ina neman tsarinka daga sharrace-sharracensu kuma haka ma annabi Musa yayi ta farkin annabawa duk ɗaya ne ga baki ɗayansu akan wato ta farki ɗaya suke wajen imani da Allah da neman mafaka da Allah jalla wa ala kuma alƙawarin Allah ne kamar yanda yace dangane da waliyansa wa ila in ista'adani la u'izanna idan ya nemi tsari da ni ku zan bashi tsari to zamu ga yanda Allah madaukakin sarki ya tsare annabi Musa da yanda kuma Allah ya halakar da Fir'auna dan mu tabbatar kan cewar idan aka nemi tsari da Allah to Allah bai bada mafaka ne ya sifanta ya bai ce inni utu bi rabbi wa rabbikum min fir'auna ba sai ce min kulli mutakabbir daga dukkan mai girman kai wato ba fir'auna kadai ba domin tare da shi ai akwai shaydanin sa to har shi ya shiga ciki shaydanin fir'auna wanda yake iza shi akan yayin wannan har shi ya shiga ciki Allah annabi Musa ya nemi kariya daga gare shi da kuma duk ministocin nasa da komai da komai nasa kamar yanda wajen addu'ar Ibn Abbas da mai jin tsoron aljabbar yake cewa min sharri fulani wa junudihi wa atba'ihi wa ashiya'ihi min aljinn wal ins daga wani dan wani da rundunoninsa da mabiyansa da taron waɗanda suke tare da shi na daga aljanu da mutane ba shi da Allahumma kulli jaran min sharrihim jalla sana'uka wa azza jaruka wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayruka ya du'a ibn kana cikin hisnul muslim duk wanda yake jin tso duk wanda wani kangararre wani jabberi ba abucin mulki yake ne masa barazana ka karanta masa ita haka Abdullahi ibn Abbas yake to ka gani wannan duk yana daga cikin abinda manhajin annabawa ya gadar mana Allah ya tsora mu akan sa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اجيا من رشن وني دان اوا كما ابوكي نام الشكرو كما ده 46 بتاره دشي الله يذكرنك علاج احمد ابراهيم متولي قلب الفن na roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya dauka ta darajarsa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya tsada shi da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haska kabarinsa Allah ya sa kabarinsa ya zama to dausayi daga cikin dausayin aljanna kuma a jiya kamar yadda kuka sani Amerika da Isra'ila sun kai hari kasar Iran sun yi kashe-kashe sun kace har jagoran kasar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare musulunci da musulmi amin kuma Allah ya bada nasara ga musulunci da musulmi amin irin barnar da suka shirya ba Iran suka fuskanta kadai ba sun fuskanci gabaki ɗaya kasashen musulmi da ke cikin gabas ta tsakiya da kuma sauran kasashen musulmi har su bayan Iran shine Pakistan sannan Turkiya har su sai sun ruguza karfin da musulmi suke da shi da kasashen musulmi suke da shi to Allah madaukakin sarki ya ce su sananta addu'a a cikin wannan wata ne albarka san Allah madaukakin sarki ya tsare musulunci da musulmi Allah ya kare kasashen musulmi Allah ya bada ya bama musulunci da musulmi na sa Allahumma sabbil islam wa ahlihi ya rabbal alamin Allahumma sabbil islam wa ahlihi ya rabbal alamin Allahumma kuffa 'anil muslimina ba'sa alladhina kafaru anta ashaddu ba'san wa ashaddu tanfila Allahumma 'alayka bi a'da'ika a'da'i Allahumma khudhhum akhdha 'azizin muqtadir Allahumma anzil 'alayhim ba'saka alladhi لا يرد عن القوم المجرمين اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم وألق الرعب في قلوبهم وخالف بين كلمتهم واجعلهم أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان اللهم أيد بالحق اللهم أيد بالحق عبادك المؤمنين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصرك يا قوي ويا عزيز اللهم احفظ بلادنا بحزبك واخلعنا برعايتك وحمايتك اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشكله بنفسك واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي ويا عزيز ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.